Checa na Power.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 14 ga watan Oktoba. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba Palestina kusan sa'o'i 6 su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza gabanin harin da ta yiwu sojojin Isra'ila su kai ta ƙasa. Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da jaccakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ila ke shirin kaiwa Gaza. A bayanan da take fidda duk rana game da mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa daƙila duk wani kasuwanci da Ukraine ke yi a tekun Bahar Aswad ba zai amfani Rasha ba.
Kanan labaran kenan, idan shirin ya shiga jiwa Afirka wato Najeriya, za ku je da jami'an sojin Najeriya suka samu nasarar kubutar da mutane sama da 10 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a ƙauyukan jihar Kebbi. Ta kuma aji cewa majalisar dattawa ta yi kwaskwarima ga dokar hukumar kula da zuba jari ta ƙasa wacce aka fi sani da NSIP da nufin mayar da hukumar fadar shugaban ƙasa daga ma'aikatar agaji da rage talauci ta ƙasar. Duk da dai masani a fannin zamantakewa ɗan adam na ganin abin ba zai canja zani ba. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a shakashan farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba Palestina kusan sa'o'i 6 su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza, yayin da dubban mutane suka bar gidajensu bayan da aka fadda sanarwar su fice daga yankin gabanin harin da ta yiwu sojojin Isra'ila su kai ta ƙasa. Ku bi umarninmu, ku koma daga kudancin wadi Gaza, a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila ta IDF Richard Hedge a yayin wani taron manema labarai a yau Asabar. Yana mai bayyana cewa waɗanda suka tsaya arewacin wannan yankin ta yiwu su fuskanci hari daga Isra'ila. Jami'an rundunar IDF sun kuma faɗawa mazauna yankunan arewacin ƙasar cewa suna iya ci gaba da tafiya zuwa kudu ta manyan titunan yankin a yau Asabar ba tare da wani abu ya same su ba har zuwa karfe 4 na yamma. Da safiyar jiya Juma'a, dakarun tsaron Isra'ila sun tabbatar da cewa sun sanar da mazauna birnin Gaza da su bar wurin domin kariyarsu, bayan da suka lashe takoban kawar da mayakan Hamas, bayan da suka afkawa garuruwa da ƙauyuka da ke kudancin Isra'ila a makon jiya, inda suka kashe 'yan Isra'ila kusan 1,300 da galibin su farar hula ne, suka kuma yi garkuwa da mutane da dama. Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da jaccakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ila ke shirin kaiwa Gaza, inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan Isra'ila da kuma masu yin tur da ita a biranen Amurka. Eric Fingerhut, jagoran haɗakar ƙungiyar Yahudawa ta nahiyar Amurka ta Arewa, ya shaidawa muryar Amurka cewa al'ummominsu sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro. Amma ya ce harin da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar ɗin da ta gabata a kan Isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban. A ganawarsa da al'ummar Yahudawa a makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya yarda cewa akwai damuwa game da tsaronsu. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya shaidawa a 'yan jarida a jiya Juma'a cewa gwamnatin Amurka na aiki kafaɗa da hukumomin jiha da na ƙananan hukumomi don ganowa tare da kawar da duk wata barazana da ka iya tasowa.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda zamu fara da rahoton nasarar da jami'an sojin kasar suka yi na kubutar da mutane da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wasu ƙauyukan jihar Kebbi da adadin su ya haura 10. 'Yan bindigan sun shiga yankin ne na jihar Kebbi bayan da aka fatattako su daga jihar Zamfara. Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Zamfara akan yada labarai Mustapha Jafar Kaura shi ya tabbatar wa manema labarai cewa dakarun tsaro da ke aiki karkashin shirin hadarin daji wayewar safiyar Laraba ta wannan mako sun yi ruwan wuta ga 'yan bindiga da ke shirye-shiryen kai hare-hare a wasu wurare daga dajin Dan Sadau da ke jihar ta Zamfara.
Sun samu abin da ake cewa intelligence report, Allah ya taimake su, sun samu gungun 'yan ta'addadin nan za su kai hari wasu ƙauyuka kuma suka wartake su, Allah ya ba su sa'a, sun kashe kusan fiye da mutum 100 nasu kuma sun raunana waɗansu bila adadin masu yawan gaske.
Dama akwai 'yan bindiga da ke fita daga daji na Dan Sadau su shiga jihar Kebbi suna addabar jama'a, kuma a daidai wannan lokacin ne suka kai farmaki a ƙauyen Kanya na ƙaramar hukumar mulkin Dankuwa Sagu suka sace mutane masu yawa. Honorable Hussein Aliyu shine shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta Dankuwa Sagu.
To ashe akwai wasu daga cikin su wanda already suna cikin territory din mu radda ake wannan abun kwana biyu kenan na uku kenan da ya wuce sun zo wani ward namu da ake ce ma Kanya suka yi labari ciwon ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu na dare suka ɗauki mata da yara da sauransu wannan gari wanda ya kai mutum 18.
To sai dai tuni gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar jami'an soji sun girke jami'an soji a wani gari da ake kira Malekaci inda ta nan ne 'yan bindigar ke shiga jihar Kebbi daga jihohin Zamfara da Neja, kuma nan take suka tarbi barayin aka yi arangama.
An samu wannan report din na sun shigo sun ɗauki mutane wa'ancan jami'an tsaro namu da ke bakin boda suka jajirce da haɗin kan dukkanin wa'anda suka san hanyoyin. Allah ya taimake mu sai gashi an haɗu da su a gari wanda ake ce makaran bana ta nan wurin aka samu aka haɗu da su aka fatattake su kuma dukkanin mutanen mu wa'anda suka ɗauka a wannan gari na Kanya aka kubutar da su.
Honorable Garba Jibo Kanya shine kansilan mazaɓar Kanya kuma yana cikin waɗanda ɓarayin suka yi garkuwa da iyalansa.
Inda suka yi sa'a suka wuce da matana da yara guda biyu tare da jama'a gari. Muna miƙa godiya zuwa ga gwamnatin jihar Kebbi, zuwa ga gwamnatin tarayya, sannan kuma da ƙara kokon bara cewa akwai wata ƙoha ta gehin ɗan kaɗe wadda insha Allahu in aka sake samu aka dwaɗe wannan ƙohat, to da izinin Allah za a ƙara samun sauƙi na ɓaraye su riƙa shigowa a jihar Kebbi.
Wannan lamarin da ya sa wasu jama'ar yankin nuna murna akan matakin da mahukunta suka ɗauka.
Sunana Ibrahim Musa Wasagu. Allah ya taimaki shugabanninmu na tsaro bisa ga wannan namijin kokarin da suka yi. Allah Ubangiji ya gwada mana ƙarshen wannan fitina, Allah ya gwada mana ta wuce lahiya. Kan da Allah mun gode ƙwarai saboda irin rawar da ku kuka taka BOI ga hidimar tsaro na Dankuwa Sagu. Kan da Allah babu kamar ku, Ubangiji kuma Allah biya ku.
To sai dai duk da wannan nasarar akwai jama'ar da ke cewa har yanzu zaman ɗarɗar suke yi saboda rashin tabbas na samun tsira daga hare-haren 'yan bindiga, kamar yadda wani mazaunin Sakaba Aliyu Sakaba ya bayyana. Lamarin rashin tsaro a wasu yankunan Najeriya na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe domin ba tabbas ga abin da kan iya faruwa a yankunan duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madallah, a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Wani mutum ɗan asalin ƙasar Chechnya da jami'an tsaron ƙasar Faransa ke sa ido a kansa bisa zargin tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya daɓawa wani malami wuka har lahira a tsohuwar makarantarsa ta sakandare, ya kuma raunata wasu mutane uku a jiya Juma'a a arewacin Faransa a cewar hukumomi. Ƙasar Faransa ta fidda sanarwar gargaɗin barazana a matakin ƙoli, kuma masu shigar da ƙara a ɓangaren yaƙi da ta'addanci na gudanar da bincike kan haran a daidai lokacin da ake ci gaba da tara jijiyoyin wuya a duniya dangane da yaƙin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Lamarin kuma ya faru ne kusan shekaru uku bayan da wani mai tsatsauran ra'ayi ɗan Chechnya ya fulla kan wani malami mai suna Samuel Paty a kusa da wata makaranta a birnin Paris. tun shigowar bazara ake sa ido akan maharan bisa zarginsa da tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Abinda hukumar leken asirin Faransa ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AP kenan. An tsare shi a jiya Alhamis da amsa tambayoyi game da wayoyin da yayi da aka sa ido akan su a ƴan kwanakin nan. Amma masu binciken ba su samu wata alama da ke nuna cewa yana shirin kai hari ba, a cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar Gerald Darmanin.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya, wannan karin a babban birnin kasar Abuja, inda majalisar dattawan kasar ta yi kwaskwarima ga dokar hukumar kula da zuba jari ta kasa, wacce aka fi sani da NSIP, da dafin mayar da hukumar fadar shugaban kasa daga ma'aikatar agaji da rage talauci. Amma kwararre a fannin zamantakewar dan adam na ganin hakan ba za ta canza zane ba. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Shugaban Mansarin Jari a Majalisar Dattawa Okoyemi Bamidele shine ya kawo kudirin gyara dokar, inda ya bayani cewa manufar tsarin yana da kyau, sai dai ba a bada dama tsarin ya cimma manufofin kafashi ba. Okoyemi ya ce a majalisa ta tara aka amince da kudirin, amma an gano cewa aiwatar da shi na da kurakurai, domin waɗanda ya kamata a ba su goyon baya wajen cin moriyar tsarin a yankunan karkara ba su ne suka amfana ba. Senata Muhammad Alin Dume yana cikin masu irin wannan tunanin.
A baya din kwaliya ba ta biya kudin sabulu ba gaskiya, kuma wayansu sun yi amfani da wannan daman da ake cewa a yi ma talakawa talafi su je su hahadasa wayansu sunaye akai rubuta ciki da shi abun da ya gashi bai yi ba. To shine a wannan lokacin shi shugaban kasa ya nuna damuwansa, kuma ya nuna commitment nashi akan cewa gara a yi ma dokar gara don kwaliya ta biya kudin sabulu. Kuma ni kamar ni da sauranmu gaskiya muna so mu sa ido akai, don da farko tukuna da an yi tsari a cikin dokan wanda za su bi, to da ba za su samu hanyar da za su je su tafka magudin da aka yi kwanakin baya ba.
Menene majalisar za ta yi na daban domin ci gaban shirin, duk da cewa bangaren gwamnati ta dakatar da shirin a yanzu? Senata Muhammad Tahir Munguno ya ce mai da tsarin a ƙarƙashin shugaban ƙasa zai haifar da ɗa mai ido.
Ai, shugaban ƙasa shine uwa shine uba a ƙasar nan. To saboda muhimmancin da fifiko da muka ba maganan tallafi ma mutanen Najeriya da suka zabe mu, mara galibu ne shi yasa muka kawo wannan ma'aikatan karkashin shugaban kasa. Amma in sun tashi zuwa bada bayani, za su bada bayani akan wannan ma'aikatan ma shi shugaban kasa ba tare da an sa wani sakanin su ba, ba tare da minista ba, ko kuma wani jami'in gwamnati ba.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya tsokaci yana cewa
ayyan Najeriya ne za su gudanar da aiki. In ba wai an tsaya tsayin daka an duba an fara hukunta mutane wanda aka ba alhakin kulawa da jama'a da haƙƙin jama'a da abin da ya kamata jama'an Najeriya su samu ba, kullun aka canza gwamnati sai an samu wannan canji wanda kuma zai maida hannu agogo baya. Yanda kasashe yake ci gaba shine in ana gudanar da ayyukan jama'a ana nazari ana dubawa me aka yi akan daidai, me aka yi wanda aka yi a bisa kuskure, me ya kamata a gyara, waye ne baya aiki da ya kamata a sallame shi. To irin wannan ne yake sa kasa ya ci gaba, ba wai in aka canza gwamnati ko kuma wani yayi kuskure fadan zai koma inda wannan wato tallafin zai zauna a ko fadar shugaban kasa ko kuma a wani hukuma daban ko kuma a wai su sashin ne daban za a ba wannan alhakin kulawa da wannan abun. In dattawa ne a maida hankali akan yanda ake gudanar da shi, kuma ya kamata a ce yanda abun yake a barta a haka.
A ƙarƙashin wannan tsari na NSIP akwai batun N-Power wanda shine ɗaya daga cikin shirye-shiryen zuba jari da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta kafa domin magance rashin aikin yi a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoton da ta aiko mana daga Abuja. Masu sauraron ka da dai amanta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koshi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai wurin Zainab Babaji wakilinmu da za ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Nasarawa.
Tun bayan da kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa ta yanke hukunci ne ake ta samun cece kuce tsakanin al'ummomin jihar yanayin da ke neman rikidewa zuwa na addini. Kafofin yada labarai daban-daban ne suka ruwaito cewa an ji gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule na wasu kalamai kan hukuncin na kotu, kamar yadda jaridar Daily Post ta ranar 12 ga watan Oktoba ta ce gwamnan ya zargi alkalai biyu waɗanda Krista ne da suka yanke hukuncin cewa ba shi ne ya ci zaben gwamna a jihar Nasarawa ba, da cewa ba su yi mishi adalci ba. Kan haka ne na nemi jin ƙarin bayani daga gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule. Ko me zai ce kan kalaman da wasu ke gani zai iya haddasa rikici a tsakanin al'ummar jihar?
Ni ko kadan ban taba maganan cewa wani Krista ko wani musulmi ko wani yayi min adalci ko bai adalci ba. Wato shi siyasar mu na jihar Nasarawa siyasa ne da ya riga ya gaji haka. Kana zaune wani zai maka cinne, kana zaune wani zai ƙarya ya ce ka faɗi abu, kana zaune wani zai je ya ce baka faɗa ba. To Allah ya sa wannan magana da aka yi an yi magana ne a university a Abuja, kuma akwai manyan mutane da yawa a wajen, kuma magana ne na kusan minti 30 ina yi. To amma yanzu an dauki minti ɗaya ne kacal aka yanke aka ce ga abubuwan da na faɗi. To bari miki bayani. Abin da na fara faɗi shine kuma a wannan taro ne da aka kira ni a bani ƙarin girma saboda yaya muka zauna lafiya a jihar Nasarawa. Aka bada misali inda tun da na zama gwamna na yi ta ƙoƙarin zaman lafiya har lokacin da muka tafi jihar Benue muka nemi zaman lafiya tsakanin gwamna da Fulani da suke can. Aka lokacin da irin wannan tashin hankali ya tashi a jihar Plateau na sake tafiya wacan, akwai lokacin da kuma TV da Jikun suke da damuwa a jihar Taraba, ni suka zaɓa suka zo nan jihar Nasarawa suka nemi ya za mu yi musafanta su. To saboda waɗannan abubuwa aka bani wannan ƙarin girman da yabo da aka yi min shine aka kira ni. To a lokacin da aka kira shine na ce to mu kanmu a jihar Nasarawa muna da damuwa na mutanen da suke so su shigo su sa mana addini a cikin siyasar mu wanda kuma ba shi da amfani, ba shi da kyau. Na fara nuna cewa akwai lokaci kafin a yi zaɓe akwai wani babban pastor, ban ma zage shi ba, na ce babban pastor wanda ya fito ya ce dan menene ba za a Krista ba zai zama gwamnan jihar Nasarawa ba saboda haka yana son kristoci su zaɓi Krista a wannan karon. Na ce to irin wannan magana su ne suke tada zaune tsaye, shi ne kuma ya sa waɗansu kuma daga cikin musulmai su ma suka fito suka yi waɗannan maganganu. Sai kuma na zama ni ne mai sulhu tsakaninsu, na waɗannan su yi haƙuri, wannan su yi haƙuri, domin duk wani gwamna da ba zai so zaman lafiya a jihar shi ba ai gwamnan arziki ba ne. Ai gwamnan arziki shi ne wanda zai so a zauna lafiya a jihar shi, shi ya sa muke ta ƙoƙarin ba da haƙuri, yin sulhu saboda a zauna lafiya.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule ke bayani kan wasu kalamai da aka ce yayi da wasu 'yan jihar ke ganin zai iya zamewa matsala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla, an gaida Zainab Babaji. Masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba, a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shiri zai duba wani babban al'amari ne dake faruwa a Najeriya, na hatsarin jiragen ruwa dake haddasa asarar rayuka masu dimbin yawa a cikin 'yan shekarun nan, musamman ma a yankin arewa maso tsakiyar kasar. Tsakanin watanni uku an samu hatsarin jiragen ruwa sau uku, kuma sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu. Akalla mutane 26 suka rasu a wani hatsarin kwale-kwale inda galibi mata da yara ne suka mutu a cikin kifarwar jirgin ruwan a ranar 10 ga watan Satumba a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya, wanda ke zama hatsari na biyu a yankin a cikin wannan lokaci a cewar hukumomi. Kakakin gwamnatin jihar Niger ya ce rukunin masu aikin ceto sun yi bakin kokarin su suka ceto sama da mutane 30 a wannan hatsarin jirgin ruwan da ya faru a gundumar Makwa a jihar ta Niger. Waɗanda hatsarin ya rutsa da su suna kan hanyarsu ne wurin gudanar da harkokin noman su da suka haɗu da wannan hatsarin. Sai dai ba iya tantance musabbabin kifaiwar kwale-kwalen ba, kuma ba iya gane ko suna saye da rigunar kariya yayin da suke cikin kwale-kwalen ba. Sanarwar gwamnati ta kira ga yin amfani da rigunan kariya, kadin ta kira ga mutanen yankin da su guji yin cunkoso a cikin kwale-kwale. A farkon wannan watan Oktoba kuma an samu wani mummunan hatsarin kwale-kwale inda fiye da mutane 30 ne suka nutse cikin ruwa a garin Yawuri na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga dai rahoton da wakilinmu Muhammad Nasir ya aika mana akan haka.
Kwale-kwalen ya dauko mutane ne da aka kiyasta yawansu ya wuce mutum 50. Sun fito ne daga jihar Niger zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi. Waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin ƙarfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen, daga nan sai ya nutse da mutanen. Alhaji Sani Yawuri a gaban idon sa lamarin ya faru.
Ya kai ya nutse.
Ya cikin tafiya shi kawai taguwa iska ne ya yi yawa. Ya ce tafiya kawai kowane ya buga ɗaya ya buga biyu kawai sai jirgin nutse, daga mutane suka kama tuma suka kama tuma ina kallo suna suna tuma ina kallo suna tuma ina kallo ina kallo guda guda suna nutsewa guda guda suna nutsewa saboda iska ya yi yawa.
To wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nutsewar jirgin?
Yanzu ga sanarwa na ta ga sanarwa an ta kuma masu duba suna samu masu mai masu kujiya masu nuta suna nuta cikin suna lalabawa suna lalabawa da jiragen.
Shugaban karamar hukumar mulkin Yawuri ta jihar Kebbi Bala Muhammad Yawuri ya ce kwale-kwalen ya dauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru.
An dai kawo dauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum 10, sai da mutum 30 da wani abu suna nan cikin ruwa. Hawi yanzu ga da nake magana da kai, jirage suna can mun sa mun sai kayayyaki na nuta da yaggwaje da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake, sannan kuma a tsamo a ga waɗannan mutanen da suka nutse a cikin wannan ruwa. Da sun yi kasa suna nan cikin ruwa sun yi kasa, saboda haka lalabensu annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nutse, a gano inda yake, sannan a gano ina sauran jama'a suke, a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wa da a tattanada.
Irin haka ya faru a jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako, inda kwale-kwale dauke da 'yan mata 11 ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta Yabo, inda 'yan mata 6 suka rasa rayukansu, kamar yadda dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abubakar Shehu Shamaki Yabo ya tabbatar.
An samu hadarin kwale-kwale a dantulle ta cikin gundumar Turankawa, inda wannan kwale-kwale ya dauko mutum 11, daga cikinsu akwai 'yan mata 6 waɗanda suka rasa rayukansu, inda aka samu ceto mutum 5. Kuma ina kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi dauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan hadari ya rutsa da su.
Haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laƙume rayukan jama'a, duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin. Irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin Wara mai makwabtaka da garin Yawuri duka a jihar Kebbi, inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu, baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yau dai hatsarin jiragen ruwa ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. A tsakiyar watan Yuni ne kuma aka tabbatar da mutuwar mutane fiye da 100, bayan da wani jirgin ruwa dauke da ɗaruruwan masu zuwa ɗaurin aure ya kife a kogin Neja, kamar yadda 'yan sandan yankin suka shaida wa kafafen yada labarai a lokacin. To bari mu dakata a nan, amma za mu ci gaba da bibiyar irin matakan da mahukunta suke ɗauka na ganin an rage yawan hatsarin jiragen ruwa a Najeriya da ke sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa musamman Julie Lenzes Gresham da ta hada sautin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kuma da lama saro da fatan an dawo lafiya yanzu kuma ga wasu sakonnin da kuka aika mana ta email.
Sakonnin farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga haddabi mai kwamfuta mai yama jihar Kebbi a Najeriya da Adamu A. Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Sanin Suma da Tai da Magaran sai Isa Jikan mai Saje Turo kuka ce salam VOA Hausa, muna fatan alheri ga dukkan al'ummar musulmi ganin wani watan na maulidi mai zuwa nan gaba idan rai ya kai. Sai wani sakon na haɗin gwiwa da ya fito daga Isufu Makeri Madattai da Yakubu mai aski Badaraka inda kuka ce salam VOA Hausa, ayyana zama na musamman domin tattauna hanyoyin warware yakin da ake gwabzawa tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila da kasashen Laraba suka yi yayi daidai musamman ma ganye da rikicin ke kara bullo da sabon salo na halaka talakawan da basu san hawa basu san sauka ba, da fatan sauran kasashen duniya za su bada haɗin kai a yi mawutar rikicin kwaf daya. Sai sako na gaba na ka ne Aminu Adamun Malam Madori da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawan Najeriya kuka ce salam VOA Hausa, fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika matsalar tsaro da ta'addabi yankin mu na arewacin Najeriya babu wata mafita da ta rage mana mu al'ummar yankin face komawa ga Allah wajen gudanar da kyawawan ayyuka da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Sako na gaba na akanin Shehu Adamu Rajau inda kai ma kace salam VOA Hausa, jinjina ga shugaba Tinubu bisa bayar da umarnin shigo da wasu nau'ukan abinci kamar shinkafa da sauransu da yayi a baya shugaba Buhari hana shigowa da su. Fatan mu shine Allah ya sa hakan ya zama sulhar samun saukin kayan abinci a Najeriya. Amin summa amin. Sai sako na gaba da ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger kace salam VOA Hausa, fatan alheri gare ku baki daya. Kace dage haramcin canjin kudaden kasashen waje domin shigowa da kayan abinci cikin kasar mu Najeriya abu ne mai kyau kware da gaske, duba da cewa yau kusan shekaru 8 da aka haramta shigowa da kayan abinci na ukan shinkafa, in banda tsadar farashin shinkafar babu abin da haramcin ya haifar. Kuma sauraro, muna fatan za a ci gaba da aiko da sakonni masu ma'ana.
To madalla, da haka muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba Falasina kusan sa'o'i 6 su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza, yayin da dabban mutane suka bar gidajensu bayan da aka fada sanarwar su fice daga yankin gabanin harin da ta yiwu sojojin Isra'ila su kai ta ƙasa. Ku bi umarninmu ku koma daga kudancin wadi Gaza, a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila ta IDF Richard Hedge a yayin wani taron manema labarai a yau Asabar. Yana mai bayyana cewa waɗanda suka tsaya arewacin wannan yankin ta yiwu su fuskanci hari daga Isra'ila. Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ilar ke shirin kaiwa Gaza, inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan Isra'ila da kuma masu yantar da ita a biranen Amurka. Eric Fingerhurt, jagoran haɗakar ƙungiyar Yahudawa ta nahiyar Amurka ta Arewa, ya shaidawa muryar Amurka cewa al'ummomin sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro, amma ya ce harin da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar din da ta gabata akan Isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban. A bayanan da take fiddawa a duk rana game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa daƙile duk wani kasuwanci da Ukraine ke yi a tekun Bahar Aswad ba zai amfani Rasha ba. Girman yawan jiragen ruwan Rasha a yankin tekun Bahar Aswad na nan tsab a cewar sabbin bayanan, amma yiwuwar rasa sojoji da wato musamman a sakamakon siyasance idan Rasha ta kai hari kan jiragen ruwa wato na 'yan kasuwa zai fi duk wata nasara da Rasha za ta samu.
Masu aro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon Najeriya da Nijiyar wanda zai daidai da ƙarfe 8 rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Daura da ta tana gabatar da shirin da Julie Levenstation da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fata alheri sai an ji mu.